بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي هدوى أولا بجري متار البركة مسجد المهاجرين أولا أقوات أن تدو a karce makoyo cikin babban birnin jihar Maradi a wannan kasa ta mu ta Niger. A yau muna ranar Juma'a daren Asabar 3 ga watan Ramadan hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan 2 miladi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 taimako Allah madaukakin sarki muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma a daidai irin wannan lokaci wannan kuma shine majalisin mu na 20 daidai a wannan shekara majalisin mu na 2 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ajiya mun kwana a ƙarƙashin bayanin aya ta 3 a cikin wannan sura a yau za mu tashi fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala wal ladina yu'minuna bima unzila ilayka
a'udhu billahi minash-shaytanir rajim wal ladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma
نعم
وبالآخرة هم يوقنون
أولئك
على هدى من ربهم
نعم
وأولئك هم المفلحون
نعم وبنجي سبحانه وتعالى أسيحكين آيوين دموك كارن تانجيا ya bude sura da fadar shi alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun salati wal ladhina yu'minuna bima unzila ilayka wadannan wanda suke yin imani akan abinda muka sabko ma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma unzila min qablika wanda suke yin imani akan abinda muka sabkar na daga gabaninka wa bil akhirati hum yuqinun kuma alahira su suke da yaqini suke da tabbaci cewa sun yarda da akwai lahira malamai suka ce sun yarda da akwai tashi akwai alkiyama akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi akwai mizani Allah subhanahu wa ta'ala ya kara siffanta su ne da wannan siffa domin ya bayyana mu siffan mutanen harko da Allah ya ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiqun to anan malumai sun yi magana guda uku wasu daga cikin malumai suka ce waɗancan masu imani da Allah ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi sai ce hudan lil muttaqin to su wane ne muttaqin sai Allah ce alladhina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da ghaibi wa yuqimuna as-salata wanda suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun akan abinda muka arzuta suke ciyarwa. Wannan sai zamana siffa ce ta masu imani masu takwa. To amma anan kuma sai Allah ƙara maimaitawa walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sai malamai suka ce a waɗannan da aka gani to ba su bane na farko. Alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wasu mutane ne su an gama maganar su. Amma walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika su ma wasu mutane ne na daban. To sai suka ce mutanen da ake magana tun a harko su ne masu imani daga cikin Larabawa. Amma wannan aya ta yau walladhina yu'minuna bima unzila ilayka sai suka ce waɗannan masu imani daga cikin ma'abuta littafi, ma'ana masu imanin Yahudawa da masu imanin Kirista. Ba Yahudan da ya watsi da addinin shi na Yahudanci to da shi Allah yake yarda, haka Kiristan da ya watsi da Kiristanci ya runguma addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da shi Allah yake anan. Sai suka ce abinda ke nuna wannan shine fara Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran, wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah. Allah ya ce daga cikin ma'abuta litayi sune al-yahudu da nasara, laman yu'minu billah za a samu wanda zai yi imani da Allah, wa ma unzila ilaykum kuma imani da abinda aka sabkar ma ya kai Annabi Muhammad, wa ma unzila ilayhim da abinda aka sabkar a can baya zuwa gare su, khashi'ina lillahi suna masu kaskantar da kansu ga Allah. Shi yasa sai wasu malamai suka ce wannan aya da irin ta dake cikin suratul qasas da Allah ya ce alladhina atainahumul kitab wanda muka ba su littafi, min qablihi gabanin wannan, hum bihi yu'minuna su da shi ne suke yi imani, wa idza yutla alaihim qalu amanna in aka karanta musu alqur'ani kuma su ce sun imani, innahu alhaqqu min rabbina tace lalle alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinmu, inna kunna min qablihi muslimin mu da ma mun mika wuya gabanin ma alqur'anin ya sabka. Allah ce ulaika yu'tauna ajrahum marratayn, irin waɗannan mutanen za a ba su ladar su gida biyu, bima sabaru akan hakurin da suka yi, wa yadrauna bil hasanati sayyi'a kuma za su rinka tunkuɗe mai kyawu da mummuna, wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abinda muka arzuta su suke ji. Shi yasa wasu malamai suka ce ashe wannan aya ta walladhina yu'minuna bima unzila ilayka ta zo ne domin ta yi bayani akan musulmi Kirista wanda ya gane addinin yan musulunta da Yahudi wanda ya gane addinin yan musulunta. Wannan kuma shine zabi na Ibn Jarir al-Tabari a cikin littafin shi na tafsiri, sannan kuma akwai hadisi da ya inganta a cikin Sahihul Bukhari da Muslim daga Abi Musa al-Ash'ari da Allah tabbata gare shi yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane guda uku Allah zai ba su lada guda biyu ciki, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabihi wa amana bi. Annabi ya ce mutunan da ke da ɗaya daga cikin ma'abuta litayi wanda ya imani da Annabi Musa ko kuma ya imani da Annabi Isa, kuma zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ƙare imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to wannan za a ba shi ladan wancan musuluncin nashi na farko da kuma wannan wanda yake yi. Annabi ya ce mutun na biyu wa rajulun mamluk, mutunan da yake ake mulkin shi bawa kenan, adda haqqallah ya sabiki nauyin ubangiji haƙin Allah ya bada, wa haqqu mawalihi kuma ya biya nauyin mai gidan shi, shi ma za a bashi lada gida biyu. Shi duk mutun da ke ƙarƙashin wani a cikin lamarin wannan mutunan ya sabiki haƙin ubangiji kuma ya sabke haƙin wannan mutunan to za a bashi lada biyu. Shi dan haka mata za su samu lada biyu duba da suna ƙarƙashin majajensu, kuma sun sabki haƙin majaji kuma sabki haƙin Allah. Haka wanda ke kasuwanci kalkashin wani, ko wanda yake barance kalkashin wani, ko wanda yake wata mu'amala ta rayuwa kalkashin wani, yana da mai gida, sai ya ji tsoron Allah a cikin wannan haƙin, kuma ya sabke haƙin mai gidan ya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wannan mutumin shi ma za a bashi lada guda biyu. Mutum na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun, da wani mutum, addaba jariyatahu, shi ma ya ladabtar da kuyangashi, bai warshi mace, ya ladabtar da ita, fa ahsana ta'dibaha, ya kyautata tarbiyyanta, thumma ataqaha, sannan ya yanta ta, wata zawwajaha, kuma ya aure ta. To shi ma wannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashi lada guda biyu, lada wancin tarbiyyar da yayi da kuma lada auren da yayi na jariya na kuyangan shi. To shi yasa wasu daga cikin malamai suka yarda da cewa wannan aya tana magana ne da ahlul kitab, kuma tana magana ne da nasara. Magana ta biyu suka ce a ayoyin guda biyu su duka suna amfani ne don su gwada masu imanin ahlul kitab da kuma masu imanin larabawa. Allah ya kawo su ne ya yi atofi, ya gane ayyuka ne daban-daban. Can Allah ya ga nau'i na aikinsu, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, masu imani da gaibi suna tsaye da sallah, suna ba da zakka, suna ba da sadaka, abinda aka ciyar Allah ya ba su na dukiya. Kuma sai Allah ya ƙara siffanta su ya ce su ne dai hayyau, wannan wanda suka yi imani da littafin da aka sabkar, kuma suka yi imani da littafin da ke baya, kuma suka yarda da rana da kiyama. Sai ya zamana siffofin masu imani ne daban-daban Allah ya hada a nan, kamar da Allah ya bada labari na atafi a cikin suratul a'la, ya ce sabbih isma rabbikal a'la,
sabbih isma rabbikal a'la
alladhi khalaqa,
alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada,
na'am,
walladhi akhraja al-mar'a,
na'am,
faja'alahu ghutha'an ahwa.
Hasbuka. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan ayoyi guda biyar ya siffanta kanya, amma sai zo da wawun na'tafi, yace sabbi hisma rabbikal a'la, sai yace wa alladhi khalaqa fasawwa, sai ya ƙara siffanta kanya yace wallazi qaddara fahada, ya ƙara siffanta kanshi yace wallazi akhrajal mar'a yace faj'alahu ghutha'an ahwa. Suka ce wannan yana kamanceceniya da abin da ke cikin Baqara, nan Allah ne yake siffanta kanshi yace ka tsarkake sunan Ubangijinka madaukaki. Kamar mai tambaya ya ce wane ne, Allah ya ce alladhi khalaqa fasawwa, wanda ya halitta ya daidaita halitta. Kamar baka gane ba, sai aka ce alladhi qaddara fahada, wanda ya kadarta abubuwa kuma sai ya shiryar akan abin da ya kadarta. Kamar mutum bai ƙara gane ba, sai aka ce alladhi akhrajal mar'a, wannan wanda ya tadda tsirrai, faj'alahu ghutha'an ahwa, sai ya maida shi ghutha'an karmami ahwa wani lokaci. Shi wannan yana nuna mamu wawun inda Allah ya aiki da ita a suratul Baqara, irin wannan ne siffofin masu imanin da ne ake ta gayi suna ake ƙara nanatawa. Wasu daga cikin malamai suka ce a abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi nan yana nihin wanda aka siffanta na harku su dai ne, har yanzu aka ƙara siffanta su a na biyu, kuma su ne aka siffanta su a na uku, kuma su ne aka siffanta su a na hudu. Idan dai har yanzu siffofin waɗannan mutanen ne masu imani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yake ba mu labari mutanen nan masu imani wanda suka gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala, ai dama Allah ya sabkar musu da littafi. A cikin suratul Nisa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billah, tunda wasu daga cikin malamai suka ce ai nan da masu imanin ake, kuma sai aka ƙara ce musu su ƙara imani, wa rasulihi, da manzanshi, wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi, kuma su ƙara imani akan littafin da aka sabko ma wannan manzan, wal kitabil ladhi anzala min qabl, kuma su yi imani da littafan da aka sabko gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma wajibi ne mu musulmi mu yarda mu lamunta da cewa annaba wannan Allah ya aika su, annabi Muhammad shine jigamakon su sallallahu alaihi wasallam, kuma bayan shi akwai wasu annabawa kuma an ba su littafi. Akwai annabi Musa, an ba shi littafi. Akwai annabi Isa, an ba shi littafi. Annabi Ibrahim, an ba shi littafi. To waɗannan ma annabawa baki daya, zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ya goge littafan su, alqur'ani ya goge maganar waɗannan littafai. Shine mu aqidan mu ta musulmi, akwai bible da mun yarda da shi, Allah ya sabko shi, shine amanar rasulu bima unzila har zuwa ƙarshen ayoyin, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, mun yarda da akwai bible. To amma yanzu da me za mu aiki? Sai mu ce an shahe bible, qur'ani ake aiki da shi, an samu annasikhu wal mansukh, alqur'ani ya goge bible, ya goge at-taura, ya goge injila, ya goge zabura, ya goge duk wata shari'a da aka taba yi a bayan duniya. Kamar da Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin suratul ankabut, yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun. Allah subhanahu wataala yake cewa kada mu jayayya da masu littafi, kada mu rinka kekkure su karanta bible, mu karanta qur'ani mu ce suna kama. Allah ce kan mi illa billati hi ahsan, sai abinda muka san in mun yi jayayye zai bada natija mai kyau. Allah ce abinda kawai za mu cewa in kirista ya zo na jayayya da mun, mu ce amanna billazi unzila ilaina, kai muwa mun yi imani da alqur'ani mu, wa unzila ilaykum kuma shine aka sabko kai ma ya zuwa gare ka, kuma wa ilahuna wa ilahukum wahidun, abin bautan mu da mu da ku guda ne. Haka Allah subhanahu wataala cikin suratul nisa, Allah yake cewa ya ayyuhal ladina utul kitab, ya ku wanda aka ba littafi, aminu bima nazzalna, ku yi imani da abin da muka sabkar, musaddiqan lima ma'akum, ku rinka gaskanta abin da ke tattare da ku. Haka ubangiji subhanahu wataala cikin suratul maida yace kul ya ahlal kitab, ti ya kuma abuta littahi, lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil wama unzila ilaykum min rabbikum, ya kuma abuta littahi ba kowa bane har sai kun yi imani da at-taura da injila. Malamai masu tafsiri suka ce imani da at-taura da injila cikin littattafan aka ce in manzo ya zo to sa aje littafan su bi manzo, abinda kawai ya hana su imani kowane ɗaya daga cikin su ya azama manzan nan cikin su zai hitowa. Saboda a cikin suratul saf ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad, dukkanin su an gaya musu za a aiko wani a cikin injila, akwai a cikin at-taura akwai, amma me ya hana su yarda? Shine manzan bai zo ba cikin yahudawa kuma bai zo ba cikin nasarawa, mu kuma musulmi da manzan ya hito a cikin larabawa, to mun yarda mun yi imani mun lamunta da abinda wannan manzan ya zo da shi. Allah ya ce ulaika, masu wannan dabi'a ta yarda, ala hudan min rabbihim, suna bisa shari'a, bisa gamdakatar na ubangijinsu. Allah ya ce wa ulaika, kuma waɗannan humul muflihuna, su ne masu babbar rabo. Ashe kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban rabo a gidan duniya. Wannan kuma shine waiwai na harku, balle na harku a cikin wannan sura, suratul baqara. Dama ashe mun ci daga aya ta farko zuwa aya ta 20, ubangiji ta'ala zai bayanin mutane guda uku. Mutum na farko shine mai imani, za a bayanin masu imani da ayyukansu da tugumushinsu da alkhairansu na duniya da lahira, sai a tsallaka a yi bayanin kafirai da abin da zai cin masu na kafircinsu. Abu na uku sai a yi bayanin munafikai, wanda su ba su can kuma ba su nan. To shi ne haihuwan suratul baqara na farko. To tunda mun gama da abin da ya shahi su masu imani, ya kamata mu tuna ma kanmu inda mun imani da Allah mu sani cewa wannan imanin bai tahiya karazubi Allah subhanahu wata'ala zai taimaki duk mutumin da yayi imani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to wannan shari'ar da masu tsoro suke masu tsoron Allah subhanahu wata'ala to shari'a ce wadda ba ɗan kadan ba kamar yadda muka gani shari'a ce wadda a gidan duniya kuma shari'a ce wadda a gidan lahira duk mutumin da ya zamana yana da imani ya bi abin da ya kamata ya bi na tsoron Allah subhanahu wata'ala to wannan mutumin zai samu alkhairai gidan duniya da lahira kuma Allah subhanahu wata'ala ya mamu shahida mai nuna cewa imanin nan ba mu bane aka fara cewa mu yi shi ba wannan al'umma bace al'ummomin da suka wuce baki daya ubangiji subhanahu wata'ala ya musu wasiya ya ce su yi imani Allah cikin suratul nisa ya ce walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah ce mun yi wasiya gare ku kuma mun yi wasiya da wanda ya gabace ka su ne al'ummomin da suka wuce Allah ce wace wasiya ce an taqullah mu ji tsoron Allah karshen wasiyar da za a ma duk wata uwa da za ta madanta wa'azi da za ta aza shi ga hanya da za ta tarbiyantar da shi karshen wasiya a duniya kace mu mutun ya tsoron Allah Allah kuma ya muku wannan wasiya ce an taqullah mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan tsoron Allah shike haihuwa mun al'amuran mu su yi kyau Allah ya shiga rayuwar mu ya ba mu albarka ya shiga mu duk abin da muke jin tsoro to ubangiji subhanahu wata'ala da wannan tsoron na Allah shi za ya shiga mu wadan abin da muke tsoro shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala wata sura yake cewa tazawwadu ku yi guzuri fa inna khayra zadi taqwa mafi girman guzurin da za kai a rayuwar duniya shine tsoron Allah babu wani guzuri da dan adam zai tutiya da shi wanda kai tsoron Allah tsoron Allah shine babban guzuri na mai imani wanda bai da ƙarfi wanda la haula lahu wala quwwata illa billah to guzurin mu shine jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma wannan wasiya annabawa su masu mun mutanen su a annabi Hud alayhi salatu wassalam yake ce ma mutanen shi afala tattaqun Allah yake cewa idh qalahum akhuhum hud ala tattaqun Hud yake ce mutanen shi shin ya ku mutane na ba za ku jin tsoron Allah ba ku huta Annabi Salih shi ma da ga mutane cikin wahala irin yanayin da muke irin wahalar da ake ciki sana'a ta yi baya al'amura sun tsaya to annaba irin wannan lokacin sun ga ma al'ummar su Salihu ma ce mutanen shi idh qalahum akhuhum salihun ala tattaqun Salihu yake cewa mutanen shi shin wai ku ba za ku ji tsoron Allah ba ku ji tsoron Allah sai ku hita daga kankin da kuke ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen shi sai yake ce mai ya ma'aikin Allah ausini ya kai manzo kaman wasiya ka bani wani abin da zan aiki da shi irin abin da mutanen mu suke nema a yau a ba mu addu'a da yazo ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai usika bi taqwallah abin da nake ma wasiya ka ji tsoron Allah Annabi ya ce mai wal ihsan kuma ka kyautata fa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu yin tsoron shi kuma masu kyautatawa dan haka mutum ba zai jin tsoron Allah ba to dole wajibin ya in kai tsoron Allah sai ka kyautata mata in sun yi tsoron Allah ba su yi shirka ba sun yi tsoron Allah sun zauna a gida sun yi tsoron Allah sun yi aikin da Allah ya sa su to kuma su kyautata ma mazan su haka su ma maza sun zo jan karatu sun yi azumi sun tai kasuwa ba su ci riba ba ba su yi bid'a ba sun yi sunna to amma su kyautata ma matan su haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu wannan mutumin wasiya dan kasuwa wanda yake kasuwanci yayi tsoron Allah kuma ya kyautata ashe ka'idar mihita daga cikin wannan lokaci wannan yanayi tabbas akwai addu'o'i addu'o'i suna kamawa amma kowa ya je gyara halayya yanzu mun kai lokacin da malumai wajajen karatuka daban-daban a gaya ma kowa ya gyara halayya yanzu Niger addu'a ta yi mi yar rage kowa ya gyara dabi'a shi kowa ya yi tsakanin shi da Allah ya gyara halayya shi sannan ko mai kyautata Allah ne ce inna Allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoron shi kuma wanda suke kyautatawa haka Imam Tirmidhi ya fito da hadisi a cikin littafin shi Al-Jami' yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Mu'adh dan Jabal wasiya yace mai ya Mu'adh ittaqillaha haythu ma kunta yace ya kai Mu'adh ka ji tsoron Allah duk halin da ka samu kanka kawai ka ji tsoron Allah wa atbi as-sayyi'ata al-hasana kuma in aka bata marai aka ma mummuna abu annabi ya ce to kai ka biyo shi da kyakkyawa sai annabi ya ce tamhuha wannan kyakkyawar za ta goge mummuna wannan abin da ke ba mu wahala a rayuwar mu kenan yau kowanne ɗaya daga cikin mu in an mai laihi to shi ma zai hawo dokin sai ya rama annabi ya ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha ya ƙara ma cika magana don ka gane annabi na nahin ayyahuwa kowa ya kakkaba zuciyar shi ya yi ma ɗan uwan shi ya tausaya ya manta ya yi abin da ke gaban shi na alkhairi annabi ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kamar mu'amalar mutane da mu'amala wadda take mai kyau to idan mutum ya yi wannan abubuwan shi kuma da ubangiji subhanahu wa ta'ala za ya mai saboda ya yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to Allah za ya buɗa mai ta inda ba ya tunani kamar muna tambayar ubangiji menene zai sa mai ta daga ƙangi mu samu kasuwanci mu samu sana'a mu samu aikin hannu mu samu abinci mu samu wajen kwanci mu samu sutura mai kyau mu samu ƴaƴa mu samu zuri'a su yi albarka mun tambayi Allah me za ya sa mu samu wannan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mu ji tsoron shi Allah ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in ka ji tsoron Allah to Allah zai arzuta ka ta inda ba ka tunani Allah ya ce man yatawakkal ala Allah wanda kuma ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya wadace shi sai Allah ya ce inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara Allah zai cika al'amarin shi kuma ya samu komai lokaci ashe tsoron Allah da aka ce mi yahi ma juna abinda ke tsakaninmu cikin dangi cikin fami cikin unguwanni cikin wajen karatuttuka wajen sana'a majalisun duk abinda ke tsakaninmu da mutane balle wannan wata da ke sabu watan Ramadan mi yahi kowa yahi ma dan uwan shi kowa ya hakura da abinda aka mashi zuciyarmu za ta huta kuma wallahi arzikinmu zai zo saboda mi mun ji tsoron Allah a cikin lamuranmu a haka idan muka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mu samu najati kubuta daga halaka mu samu kubuta daga azaba mu samu kubuta daga mummunan kaddara wanda ba ta da dadin shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yunajji Allahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su
الذين
اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نعم ومن يتعالى وينجي الله الذين اتقوا الله زي كبتر دا waɗannan wanda suka yi tsoron Allah bimafazatihim darabansu Allah zai ba su rabo mai yawa Allah ce la yamassuhum su su damuwa ba ta samu addara mummuna ba ta samun su wala hum yahzanun kuma su ba za su samu kansu ba cikin kunci da damuwa masu tsoron Allah wannan dai wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari kaso na farko a cikin suratul baqara Allah ce ba samun damuwa idan mutum yana jin tsoron Allah cikin kasuwar shi yadda aka buga to Allah shi sai ya baya mafita Allah ya ce zai ba su mafita bi mafazatihim da rabon su yana bibiye su Allah sai ya ba su mafita Allah ce wala hum yahzanun zaka ganin di yadda aka yi su abin al'amarin su yana tahiya da muka ce hudan lil muttaqin manuniya ne ga masoran Allah a karatun mu na suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim anan muka yi magana cewa tafarki mai kyau ba fa dole ba sai cikin addini kasuwa za ka farawa sai Allah ya gwada ma ga abinda duk yadda aka yi kai kasuwancin ka ba zai faru ba sai Allah subhanahu wataala ya datar da kai da abokan hulda wani sai a jarabce shi a baya kudi amma sai a jarabce shi da abokan hulda wani a baya duki sai a jarabce shi da kalar kasuwanci yana da abokan hulda mutanen kwarai amma kashi me za su kawo su riba nan ne aka kishiri yadda su da shi da mutanen nashi wani kuma sai a buda mai ga abokan hulda kuma ga waɗanda ga abin da za ya saidawa a cikin kasuwai wani yana da jari ya sa kuɗin amma abin da ya kawo ba a yayi shi to wannan shari'a da Allah ce hudan lil muttaqin duk wanda ya ji tsoron Allah cikin lamuran shi rayuwar shi ta duniya to Allah za ya rinka haska mai abin da za ya yi za ka ganin duk abin da za ya yi to al'umma kuma can suke nuha haka Allah subhanahu wa ta'ala idan muka yi tsoron shi zai sa tsoron nan ya zama yana kankare mu zunubai kuma yana daga darajar mu Allah subhanahu wataala a cikin suratul talaq yake cewa zalika amrullahi anzalahu ilaykum na'am
wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'ati
Allah ce zalika amrullah wannan al'amarin Allah ne anzalahu ilaykum yasabkar da shi zuwa gare ni wannan alqur'ani da Allah ya ce la rayba fihi Allah ya ce al'amarin shi ne yasabkar a bayan kasa man yattaqillah wanda yayi anhwani da wannan alqur'ani umarnin alqur'ani da halina alqur'ani Allah ya ce yukaffir anhu sayyiati sai kankare mai zunubai can baya kalehi in sai ka ji alqur'ani Allah ya ce sai ya kankare yace wa yu'zim lahu ajra kuma sai Allah ya girmama mutum ba lahi bane a ce kana zunubi da amma yanzu ka tuba abin alfahari ne Allah ya ce yu'zim lahu ajra zai girmama ladan mutum ba lahi bane a ce wani da kaza yake amma yanzu ya shiru yanzu ya bari yanzu yana kaza na alkhairi wannan umarni ne aiki ne da abinda Allah subhanahu wataala yake so kuma Allah yana girmama ladan mutum a cikin suratu Ali Imran Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mu mafi karamin abinda za mu boyewa mafi girma abinda za mu bude mangazojin mu abinda za mu bude kwanti-kwanti na banki mu boye abinda za mu ajewa a cikin dukkan wurin boyo mafi girma abinda za mu yi kwalliya da shi Allah subhanahu wataala ce shi ne tsoron Allah babu wani abinda zaka boye wanda zaka dauko shi wata rana ya ma'unhani sai tsoron Allah Allah subhanahu wataala yake cewa qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladheena taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha Allah ce wa azwajun muqahhara wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad Allah ce ga wanda suka yi tsoron baka labarin wa abin da yayi alkhairi shine tsoron Allah Allah ce suna da gidan aljanna koran mu suna gudana sannan za a ba su mataye tsarkakakku Allah ce ridwanun min Allah kuma za a ba su yarda daga wajen Ubangiji Allah ce basirun bil ibad yana kallon abinda bayu suke aikatawa na yau da gobe ashe tsoron Allah nan shine kawai za mu rike duk yadda za mu barin dukiya duk yadda za mu barin matsayi duk yadda za mu barin wani abu domin wani na bayan mu ya amfana wallahi bai kai mu gada mai tsoron Allah ba a cikin zuciya mu shi tsoron Allah dadin shi in kai kashi kan rike ka zama mutunan gware kake jin tsoron Allah to na so yake za ya kai har ga ƴaƴanka za a ganin alama ta cewa lalle wani ko da kau bayan bayanan za a gane lalle wane cikin lamarin shi akwai tsoron Allah, saboda Ubangiji subhanahu wataala za ya kiyaye mashi bayan shi, ba za ya bari ba bayan shi ta tozarta, za ya ba su mafaka a cikin rayuwa, kamar da Allah madaukin sarki ya ba mu labari a cikin suratul kahf, yadda wasu yara ba ma san ya da su zama ba, saboda shi sharadi na Allah, in dai mutum uba da uwa sun zama na kwarai, to abinda za su bari baya saboda wancan tsoron Allah da suka rike, to Ubangiji subhanahu wataala za ya kula musu sai yaran sun girma, kowa ya mallaki kanshi, kowa ya zama baligi, to yanzu nan wurin sai kowa tashi ta hidda shi. In ka bar marayi karami dan shekara daya, in kana jin tsoron Allah, ka bar dukiya kana tsoron wasu canyi, ka bar wani abu kana so yi ilimi, kana so yi kaza, to Ubangiji subhanahu wataala zai kalle hidimar da kai kai kana rayi ta tsoron Allah. Wannan yaran za ya tattalo masu sai sun kai balaga, yadda ko kai kenan bakin abin da kake iyawa, wanda ya hankali ya bi hanyar ta girki, saboda yanzu ya zama mutum, to wannan kuma ruwan shi, wanda kuma bai hankali ba ya dauki rayuwar duniya ta ruda shi, to wannan kuma uba ya hita daga dardar, ya hita daga abin da zai. Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari yace wa ammal jidar fa kana li ghulamain, نعم
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
نعم
فأراد ربك أن يخرجا
أن يبلغا أشدهما
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة
وما فعلتم
وما فعلتم وما فعلتم
عن أمري
وما فعلتم عن أمري
ذلك
تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
وانا آية من سابة فسرات أنم متيسورا الله ينسى الله سبحانه وتعالى يكيا يارا ويكيا يارزكين أكبادا. Amma babban fa'ida wadda ke ciki, mutum ne na kwarai, yana aikin alkhairi, yana tsoron ya mutu ya bar dukiyar shi wasu su canyi, sai ya rubuta wasiya ya turbude dukiyar sai doguwar katanga, da nihin wannan katangar idan ƴaƴanya sun girma, to sai su je su tona, aka ce ga gonar babansu, la'alla in sun tona sai ga abin da babansa ya bar musu na arziki. To amma da yake mutunan kwarai ne, da Allah ya tashi kare katangai, sai bai aiko wani lebara ba, ko kuma wanda babu ruwan, a'a, annabi su ku tun aka aiko da waliyin Allah guda, kololuwar mutanen kwarai a duniya su ne annabawa. To ta da katangan marayu da za a yi, ba wanda aka aiko sai wanda Allah ya so a bayan duniya. Aka aiko annabi Musa, aka aiko Khidir, wasu ce annabi ne, wasu ce waliyi ne, waɗannan mutane a bayan ƙasa su biyu, duk duniya a lokacin babu wanda Allah ya so kamar Khidir da annabi Musa, saboda shi annabi Musa ya taɓa Ubangiji ne sai aka ce ya je wajen Khidir ya koro ilimi. To da Khidir ɗin da annabi Musa su ne aka ɗauko su biyu dan su tada katangar wani wanda ya rasu mai tsoron Allah. Ashe tsoron Allah yakan iya abinda kai a rayuwarka ba za ka taba tunani ba. Allah zai baka mafita, zai sa alkhairi a rayuwarka, zai tsare ma dukkan wani abin da kake tsoro. To shi yasa nan Ubangiji subhanahu wataala yake ƙara nuna mamu da hayyau inda za mu ji tsoron Allah nan wa. To da kuma tsoron da muke yi na wahalar rayuwa, na muna ganin babu, na muna ganin ba za mu samu ba, na muna ganin mu ba mu da alaka da dukiya, ko ba mu da alaka da ilimi, ko ba mu da alaka da sarauta, kai a garin maradi a ce mu nan da ke zaune wani ya taba tunanin ya sama kanshi neman masarauta yana jin kamar abun ba zai taba yiwa ba saboda mi baya da jinin su to tsoron Allah yakan iya sa ai wani juyin ka samu sarauta ko kuma ai wani juyin ka zama babban mai kudi ko ai wani juyin ka zama babban malami ko ai wani juyin ka zama babban mai matsayi ko da Allah bai baka matsayin ba to amma su masu matsayin ba su iya motsi sai tare da kai ku tambaye ɗan kasuwa duk mutunan da yake kasuwanci yake tsoron Allah a ciki wallahi Allah yana sauƙaƙe mai da masu mulki da malumai shi yasa mutane kan ce duniya da ilimi da mulki da kuɗi wane yahi har a yau malamai suna ta rubutu wani ya ce ma ilimi ya yi wani ya ce ma kuɗi sun yi wani ya ce ma mulki ya yi amma dukkaninsu abubuwa ne guda uku cikin juna suke Allah yana ɗora wani ne akan wani kadai da tsoron Allah idan mai kuɗi ya zama mai jin tsoron Allah za ka ga maikwanta manya shugabannin ƙasa da sarakai da gwamnoni kullun kiraye suke da masu kuɗi wala to akama ta hin nan ba za mu iya ba ka sa kuɗin ka wuri kaza ka yi kaza masu kuɗin su ne za su hidda kuɗin su su yi kwangile tarar da aka samu a basu haka a cikin malinta mu ba mu isa mu yi zanna ba a ce ba mu da komai sai karatu kuma mu zo mu iske ga masallaci ga abin ɗauka ga lasifi ga kaza ga kaza dole sai in akwai kuɗi to dukka da malinta da ilimi da ilimi da sarauta da kuma dukiya tsoron Allah ne ke sa sai Allah ya aza wani akan wani kuma wanda ke da ya kai wata matsayi na rayuwa yana gane maganar da muke yi to Ubangiji subhanahu wata'ala shine yake sanya wannan a cikin zukatan ma tsoron Allah dan haka idan mutum yana da kuɗi sai mai da kanshi wawa to za ka ganin cikin mutane shi wawa ne idan mutum na da ilimi bai amfani da ilimin shi ba to Ubangiji ta'ala sai ya bayar da shi idan mutum yana da mulki ya zamana shi baya da tsoron Allah a cikin mulkin shi to shi ma Allah sai ya bayar da shi shine a cikin suratul hadid Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah lati yakum masu imani ku ƙara jin tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce yu'tikum kiflain min rahmati za ya ba ku fankama guda biyu daga rahamar shi mana zai ebo ma rahamar shi ta inda ba ka tunani Allah ya ce wa yaj'al lakum nuran kuma zai sanya maku haske tamshuna bihi kurunka tahiya da shi hasken a cikin rahamar da Allah ya ba ku shi yasa Allah ya ba mutum mulki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to roƙa mai Allah ya bashi fadawa na ƙware saboda in aka ga dama sai a baka mulkin sai a amshe nuran tamshuna bihi kai da kanka za ka murabus a duniya mutum ne ya murabus saboda babu makama na ƙware shine wa insha Allahukum nuran tamshuna bi sai Allah ya sanya ma haske wanda za ka tahiya da wannan hasken mai kuɗi ne ya kashe kanshi a duniya saboda Allah ya bashi kuɗi amma bai sa mai ba nuran tamshuna bi ba a bashi hasken da zai tahiya ba malami nawa ya zubi ya koma tsubbu malami nawa ya wulaƙanta a cikin unguwa ana nunin shi ana zagin shi saboda an bashi ilimin amma ba a bashi nuran tamshuna bihi ba to Allah ya ce in ka ji tsoron Allah yu'tikum kiflain min rahmati zai baka fankama fankama guda biyu min rahmati na daga rahamar shi menene abin nan na rahama in ilimi ne aka baka sai a gama ma da nuran tamshuna bihi a baka hasken da zaka tada wannan ilimin in kudi ne aka baka sai a gama ma da hasken tahiya da su wani zai mamaki in a dai ba da kuɗin sai a ba mutum kuɗin in ba hasken ya kasa cin amfanin waɗannan kuɗin Allah ya ce wa yaghfir lakum kuma sai ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Ubangiji subhanahu wataala mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ne ga wanda suka yi tsoron shi haka Ubangiji subhanahu wataala yake nuna mu in dai muka dage muka haƙura da abin da ya hana mu abin da Allah ya hana mu bai cutar da mu kululuwar abin da Allah ya hana shine kanmu bauta ma kowa sai shi kuma duk mai hankali nagartacce ba zai yi shirka ba ba zai bauta wannan Allah ba kulolwar abinda Allah ya ce ai sallah biyar tsakanin kowace sallah da kowace sallah karamci awa guda da rabi shine magariba da isha karamci in kai sallah raka'a uku sai an yi awa guda da rabi ka ƙara wata raka'a hudu shine lokaci karami tsakanin sallah da sallah ashe abinda Allah ya samu a tsawon shekara azumin wata guda abinda Allah ya sanya mu yi adalci mu bar zage-zage mu bar cin naman juna mu bar munafici mu bar ƙarya mu bar zalunci shine kawai ake ce ma tsoron Allah ba wani abu bane wa tsoron Allah waɗannan abubuwan ne zaka kiyayewa sai a ce kai kana tsoron Allah ba wani abu bane ake saida haka suwa ko ake ba wasu malamai ko wasu masu kudiya abu ne wanda ƙarare yake Allah ce zalikal kitabu la raiba fi wannan littahin da kaga shine zaka rikewa sai ka zama tsoron Allah to Allah ya ce idan ka ji tsoron shi za ya hana ma tsoron zuci za ya sanya cikakken imani da yarda da lamunta a cikin zuciyarka za ka ji baka tsoron kowa za ce ma akwai malam wani mai gobe da nisa ka ji baka ji tsoron shi akwai boka wani baka ji tsoron ya a wannan kasuwanci in an shiga ana hawa sai ka kai ka shige kuma ka huce wani ana ji tsoron shi kai baka tsoron ya saboda tsoron Allah ka ya ishe ka kai koda ma mutanen za su zauwa su kulle su yi ma dan kai to bangi subhanahu wataala ce in dai kana ji tsoron shi zai baka maita kaidin su ba zai cimma ba Allah ce in tamsaskum hasanatun tasuhum in Allah ya muku baiwa ya baku falala ya baku ni'ima ya baku rahama ya baku lahiya ya baku wajen zama ya baku abinci Allah ce tasuhum mahasara su jin haushi wani ho kawai lahiya ce gare ka shi bai da lahiya sai ya rinka hasadar ka wani ma shi lahiyar shi lau kai lahiyar ka lau amma kullun jira yake ya ga kai in ne abba ka da lahiya to Allah ce in tamsaskum hasanatun in abun kwarai ya same ku tasuhum su za su jin haushi suna kunci a cikin abin da ya same ku na ni'ima Allah ce wa in tusibkum sayya idan wani abin kyama na jarabtawa ta rayuwa ya same ku Allah ya ce yafrahu biha zaka ga suna murna suna jin dadi Allah sai ya bamu mahita akan irin waɗannan mutane yace wa in tasbiru in kun yi hakuri wa tattaku kun yi tsoro na insha Allah kun yi tsoron Allah Allah ya ce la yadurrukum kaiduhum shay'a duk makircin su baki daya ba zai cutar da ku ba Allah ya ce inna Allaha bima ya'maluna muhit Ubangi subhanahu wa ta'ala me kewayewa ne akan abin da suke aikatawa ma'ana in yana kewaye duk inda suka yi sharri to Allah zai mai da sharrin ya zuwa gare su ba sai ka wahala ba mutum zai zo ya ma ƙarya kafin ya tashi sai Allah ya turo wani ya warware wannan ƙarya ko ya cikin maganar shi Allah ya juya halishin shi yayi magana bi mutane su gane ƙarya ce yake Allah ce wa in tasbiru in kuka yi hakuri wa tattaku kuka yi tsoron shi ubangiji subhanahu wataala ce la yadurrukum kaiduhum makirci mai makirci bai samu duk yadda za a kulle kulle to ba zai same ka ba Allah ce inna Allaha bima ya'maluna muhit ubangiji subhanahu wataala mai kiwayewa ne akan dukkan abin da suke aikatawa shi ya ku bayan Allah wannan shine sunfi na farko wanda ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya ƙara sufanta da shi Alhamdulillah tunda har muka zo da muna da imani mu yi rage mu yi ta'addu'a Allah ya tsare mu imanin inda muke da kurakurai mu yi ta'addu'a Allah ya gyara mu kurakuran mu inda muke yi daidai mu yi ta'addu'a Allah ya karba mu wannan cikin mutane duniya baki daya kaso na harko ne kuma ga falalar su kaso na biyu sune wanda suka kafirci ma Allah subhanahu wataala wannan kaso na harko kuma a gidan duniya ga falalar su haka kuma a goba lahira abinda za su samu shine aljanna Allah ce tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya wannan shine a gidan aljanna wanda za mu sama mutanen mu za mu gadar ma da bayin mu da suwa man kana taqiya wanda ya zama tsoron Allah subhanahu wataala Allah ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الله سبحانه وتعالى كتوى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ce wa yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Allah ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayr ba'id. Bayan wannan duka Allah ya kare mu, to kuma a gidan al-akhira Allah subhanahu wataala zai dunguma mu a cikin aljanna. Muna roƙon Allah ya sanya mu cikin wanda zasu ma masu shiga aljanna. Allah ya ƙara mu tsoron shi a zahiri a bayyane. Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da makaranta, abin da makaranta daidai. Allah ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe. Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.